Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure, assalamu alaikum, da fatan kun huna lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ali Mustafa Sokoto muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, inda za ku ji cewa wasu ma'aikatan bankin duniya sun rasa rayukansu a jihar Ekitin Najeriya bayan da suka nitse a ruwa.
Wa'annan hudu da basu saye da wannan jaket su ne suka rasa rayukansu.
A Najeriya, wata matsala da masu lura da al'amura ke nuni a kai ita ce yadda ake zargin gwamnonin jihohi da yin amfani da 'yan sanda wajen musguna abokanan adawarsu ko kuma wasu da ba sa jituwa a tsakaninsu.
Kuma babu wani wanda aka ba shi dama, ko da gwamna ne a jiha, da ya amfani da su shi yadda yake so, ko ta hanyar da yake so a cimma wata buƙatarsa ko burinsa.
Yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakinku. Shin gwamnonin jihohin Najeriya suna wuce gona da iri wajen yin amfani da 'yan sandan da ke jihohinsu? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Sannan muna tafi da shirin wasanni, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ba da sanarwar cewa rundunonin sojojin ƙasar shi za su so mana gagarumin atisaye na ƙasa da kuma cikin ruwa, musamman a cikin manyan teku na Bahar Aswad da Caspia. Atisayen ma an riga an soma shi tun daga ƙarfe 7 na safe yau Alhamis a gogon Moscow a sassan kudanci da yammaci da kuma tsakiyar ita Rasha din, inda rahotanni ke cewa an saka bataliyoyin sojoji a cikin shirin halin kota kwana a cikin damarinsa na yaƙi. Shi wannan atisayen za a yi ta yin shi ne daga yanzu har zuwa ƙarshen wannan watan da muke ciki, kuma dukkan ɓangarorin sojan Rasha za su yi shi. Haka zalika kuma atisayen nan an fara shi ne mako ɗaya bayan da Rasha ta ba da sanarwar cewa za ta soma amfani da wani sansani na jiragen sama da ke cikin Iran domin kai hare-hare a cikin ƙasar Sham, wato Siriya. Kuma a cikin makon jiya, shugaba Putin ya fito yana caccakar ƙasar Ukraine da laifin aika jami'anta na soja masu leƙen asirin ƙasa. Wai sun je suna sansani a cikin yankin Crimea da Rasha ta maida gargashin rukunta.
A daidai lokacin da ƙasar ke ƙoƙarin warwarewa daga jikin da ta ji daga mummunar girgizar ƙasar da ta afka mata jiya, wata sabuwar girgizar ƙasa ta sake faɗawa ƙasar Italiya, wannan karan a wani gari mai suna Amtris da ke tsakiyar ƙasar. A halin yanzu kuma hukumomi sun canja kalmomin da suka bayar na mutanen da suka wato jikkata a wannan hari, inda suke cewa mutane 241 ne suka halaka, wasu 184 suka ji rauni. A yau ne Prime Minister ƙasar Matteo Renzi ya zagaya yankin da abin ya shafa ta jirgin sama, daga baya ya sako ya gaisa ya kuma jajanta waɗanda abin ya ritsa da su. Akwai yara ƙanana da dama daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu nasu a cikin wannan al'amari.
To, muna ba ku labaran nan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ne fam. Wani rahoton asiri da aka dade ana shirya shi ya nuna cewa gwamnatin Siriya da kuma kungiyar 'yan tawayen ƙasar duk sun yi amfani da makamai masu guba a shekarun 2014 da kuma 2015 a yakin da suke da junansu, abinda kuma ya saba ya jeje nuna majalisar ɗinkin duniya da suka haramta amfani da irin wannan makaman. Binciken fai da shekara ɗaya da Majalisar Ɗinkin Duniya tare da wata cibiyar hankurin hana amfani da irin wannan makaman suka gudanar ya nuna cewa har sau biyu sojan gwamnatin ƙasar ta Sham suna kai hare-hare da makamai masu gubar gas na toxic mai sa shaƙe ko kuma a shaƙe, yayin da mayakan IS kuma sau ɗaya suka yi amfani da makamai masu gubar mustard ko kuma riɗi wajen kai nasu farmaki. A ran 30 ga watan nan na Agusta ake sa ran kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke da ƙasashe 15 a cikinsa zai zauna ya tattauna a kan wannan al'amari, abinda kuma ake jin zai janyo cece-kuce a tsakanin manyan ƙasashen nan guda biyar masu kujerar dindindin a shi kwamitin, wato China da Rasha da Amurka da Ingila da kuma Faransa.
A halin yanzu kuma rahotanni sun ce mayakan Kurdawa da Siriya ke baiwa goyon baya sun fara janyewa, suna koma sansanoninsu na asali da ke bakin gabar kogin Euphrates. Kwana ɗaya bayan da jiragen yakin ƙasar Turkiya da ƙawayenta suka soma fitattakarsu, Daman dai waɗannan mayaka na kurdawa sun zama wani tarnaki a dangantakar da ke tsakanin Amurka da Turkiya. Da yake Amurka na yi musu kallon kamar ƙawayenta ne, Turkiya kuma na musu ɗaukar ƴan ta'adda dake da alaka da ƙungiyoyin kurdawa na ƙasarta. Wani mai magana da yawun ƙasashen da ke kawance da Amurka ya ce mayakan kurdawan sun tashi ne kawai don su je su sake ɗaura ɗamar ƴantar da Raqqa. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, bari mu fara rahotannin namu daga Najeriya, inda rahotanni daga jihar Ekiti, Najeriya ke cewa wasu jami'an bankin duniya sun rasa rayukansu a lokacin da kwale-kwalensu ya samu matsala a wani dam da ke garin Egbe a ƙaramar hukumar Bonyin. Wakilin Hassan Umar Tambuwal ya tuntuɓi Comrade Nuhu Lawal, shugaban ƙungiyar matasan Hausawa a Ado Ekiti, babban birnin jihar ta Ekiti, domin jin ƙarin bayani kan wannan lamari.
A ranar Laraba da daddare, wayannan mutane su bakwai suke cikin jirgi a kan ruwa.
Wani irin jirgi?
Kwale-kwale jirgin ruwa. To, suna kakar tafiya shi ne a jirgin ya samu matsala, inda wayansu su uku suna saye da jaket, wato riga ta rigan ruwa. Wayannan su duk da ba su saye da wannan jaket su ne suka rasa rayukansu. Inda ma a ranar Alhamis, wato yau kenan, da safe shugaban ƙaramar hukumar Gwai ta harance wajen mai suna shugaban hukumar Gwai, wato Mrs. Folashade Atilimola, ta halarci wajen, inda ta ce da suka ji faruwar lamarin ta gaggauta kiran ambulance, wato motar ɗaukan gawa
ta asibiti,
da ƴan sanda domin su je wajen tare da manema labarai domin su tabbatar da ainihin faruwar lamarin. A inda suka tabbatar da cewa a ranar Laraba da daddare ne abin ya faru.
Kuma nan take waɗannan ma'aikatan bankin duniya su hudu suka mutu kenan.
Ba a ma san suna cikin ruwa ba, sai da waɗannan mutane uku waɗanda aka ceci rayuwarsu su suka ce ai akwai sauran mutane hudu a cikin ruwa. Sannan daga ba aka samu su aka ainihin gajiya da su a mutuwari wajen aje gawa.
Su waɗannan ma'aikatan banki guda bakwai da hudu na mutu a cikinsu, me suka je yi a wannan ƙauye ko kuma wannan gari na Egbe?
A cewarta ita ainihin Mrs. Folashade Atilimola, wato chairman ɗin ƙaramin hukumar Gwai local government, a cewarta ta ce ba ma gwamnatin jihar Ekiti ta taɓa rubuta ma a ainihin babban bankin duniya a bisa yanda za su taimaka domin gyara Egbe Dam, wanda ya zamanto Egbe Dam tana ɗaya daga cikin babbar dam da take ɗaya daga cikin dam manya-manya guda shida wanda suke jihar Ekiti. Dama domin su zo su taimaka, ya za a yi wannan dam ɗin ya zama amfani ga al'umma, shi ne ainihin abin da ya kawo.
Hassan Umar Tambul kenan a tattaunawarsu da Comrade Nuhu Lawal, shugaban ƙungiyar matasan Hausawa a Ado Ekiti, babban birnin jihar Ekiti. To, a Najeriya wata matsala da masu lura da al'amura ke nuni a kai ita ce yadda ake zargin gwamnonin jihohi da yin amfani da 'yan sanda wajen musgunawa abokanan adawarsu ko kuma wasu da babu jituwa tsakaninsu. Shin ya kamata 'yan sanda su riƙa yin amfani da 'yan sanda wajen biyan wasu buƙatunsu da ba su shafi samar da tsaro ba? Tambaya kenan da ne wa Dr. Shu'aibu Abdullahi Ɗanwanka, wani masanin shari'a a Najeriya.
Aikin zargin 'yan sandan yana da faɗi, yana da yawa, yana da muhimmanci. Kuma aikin nasu kamar a ce ya ma fi fitowa fili a gwamnati ta demokuraɗiyya fiye da gwamnati ta mulkin soja. Wannan kuma shi ya jawo watakil ake amfani da 'yan sanda a gwamnatin demokuraɗiyya fiye da sauran gwamnatoci da suka shuɗe. Kuma ana samun wahala matuƙa wajen bambanta aikin 'yan sanda da 'yan siyasa ko da kuma manyan jami'an gwamnati, da kuma aikinsu ne zauna a ma'aikatarsu sai in an kawo mara ƙara ko an ce akwai rigima ko tarzoma da sauransu. Domin tunda aikin gwamnati ne na wajibi kamar yadda kundin tsarin mulki a sashi na 14 ya tabbatar cewar tabbatar da tsaro da jin daɗin rayuwar al'umma shine makasudin gwamnati, kowace gwamnati, musamman gwamnatin Najeriya. To bambanta aikin ɗan sanda da harkokin siyasa da tabbatar da tsaro a siyasa da kuma aiki da su 'yan siyasar abu ne wanda yake da wahala. Sai dai asalin aikin su dai shine tabbatar da doka da oda da hana laifi da hukunta da ɗaukar matakan hukunta masu laifi.
To Dr. wani lokaci zaka ga ana zargin gwamnonin suna wuce kamar guna da iri, kamar wajen musgunawa 'yan adawa ko kuma waɗanda ba sa jituwa da su, ko kuma wasu dai waɗanda dai suka ga ba sa bin irin tafarkin su, kamar hakan kenan an ba su dama kenan su yi abin da suka ga dama?
A'a, ai duk wata hukuma a Najeriya wacce kundin tsarin mulki ne ya kafa ta, ko kuma wata doka ta majalisar ƙasa ko ta majalisar jiha, to tana gudanar da aikin ta ne a ƙarƙashin wannan doka da ta kafa ta. Sai mun ɗauki misali da rundunar 'yan sanda ta ƙasa, ita ce kaɗai rundunar 'yan sanda a Najeriya, kuma hukuma ce da take aiki a ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Amma dai rundunar 'yan sanda ta ƙasa kamar sauran hukumomin gwamnati, to ya kyautu kuma ya kamata a ce suna gudanar da aikin su ne ƙarƙashi ko kuma gwargwadon yadda dokokin da suka kafa suka ambata. Kuma babu wani wanda aka ba shi dama, ko da gwamna ne a jiha, ya yi amfani da su ta shi yadda yake so, ko ta hanyar da yake so a cimma wata buƙatarsa ko burinsa. Sai dai ana amfani da su ne wajen tabbatar da zaman lafiya a jiha, tabbatar da doka da oda, kwantar da tarzoma, hana tarzoma, da duk wani abun da zai tabbatar da manufar kafa gwamnati. Shine kamar da mai bayani, manufar kafa gwamnati ɗin ita ce tabbatar da zaman lafiya da tsaro da kuma jin daɗin rayuwar al'umma.
To Dr. Shu'aibu Abdullahi dan wanka kenan, wani masanin shari'a a Najeriya. Yau kuma kan wannan batu zamu ba ku dama ku tufa albarkacin bakinku. Ya kuke kallon zargin da ake cewa wasu gwamnoni na amfani da 'yan sanda wajen biyan wasu bukatun kansu? Kafin mu buɗe layukan mu, bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
55.
To kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 5 ne na yamma saura kwata a nan Washington DC ga kiran mu na farko ya zo daga jihar Gombe wane ne kallai
Assalamu alaikum kana magana da Dr. Haruna da Ambahabadi Gojo daga Kurban Jami'an Talaka
Wa alaikum salam malam Baffa muna jin ka
Eh to alhamdulillah ni dai ana waka
to ina jin kamar layin na Baffa da ya kira daga Gombe ya tsinke sai a saki gwadawa ko za a same mu lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 muna tattaunawa ne kan batutuwan da suka shafi yadda ake zargin wasu gwamnonin jihohi da ke amfani da ayyukan sandan da ke kashin su wajen biyan wasu bukatun su sai a kira lambar amma a fa sa 1 sannan wato kafin 1 a sa alamar ƙari plus sai a jiro lambar 202-205-6555 ga kira mun samu daga Mina wane ne kallai
eh to Ali Gambo Saidu ne daga Mina
Alhaji Gambo muna jinka to
eh to gani ra'ayi na ne gaskiya bai cancanta hello
eh muna jinka Alhaji
Hello.
Hello Alhaji Gambo kana jin mu?
Eh ina jin.
Yawwa to muna jin ka mu ma.
Eh ne shi to gaskiya bai jinjinta ba gwamnati Arewa suna amfani da ɗan sanda da
Alhaji Gambo gwamnatin Arewa ne kadai koko dai na Najeriya ne baki daya.
Eh to kusan sanaga Najeriya ne baki daya amma na yi ganin na Arewa da yake ne ina Arewa ne. Gaskiya kuma bai cancanta ba.
Na'am.
Tunda su ɗan sanda aina kowa ne.
To mun gode kwarai Alhaji Gambo daga Mina jihar Niger. Bari mu ji Bauchi wane ne a kan layi?
Usman ne daga Bauchi.
To muna jin ka Malam Usman.
Eh wannan dai abu ne wanda gaskiya ba daidai bane. Saboda ai ɗan sanda da gwamnati da wanda ba gwamnati ba duka na ɗan sanda ne.
Malam Usman wani lokaci gwamnatin sukan fake da cewa suna so su tabbatar da tsaro ne idan suka dauki wani mataki ta hanyar yin amfani da 'yan sandan kaman menene ra'ayinka game da haka
ai wannan kuma bayani ga masu 'yan sandan kansu ya zama na dan sanda sai abun da aka ce in ya zama kuma dan sanda ya koma sai abun da aka ce ai abu ya baci kenan
to madalla mun gode Usman kenan daga Bauchi bari mu je makwabciyar Bauchin wato jihar Gombe wane ne a kan layi naga kamar ko watakila Baffa ne ya sake kiran mu layin ya kuma tsinkewa lambar daidai za a kira ita ce 202-205-6555 kada a manta sai an sa alamar ƙari wato plus sai a sa 1 sai a jiro lambar muna kuma tattaunawa ne kan yadda ake zargin wasu gwamnonin jihohi a Najeriya ta yadda suke amfani da 'yan sanda wajen biyan wasu bukatun su To mun samu kira daga jihar Benue. Wane ne ya kallai?
Eh kana magana da Muhammad Bello ne.
To Malam Muhammad Bello muna maka marhaba da shigowa wannan fili. Me ne ra'ayinka?
Wallahi mai gida wato ra'ayi na kan maganar 'yan sanda inda kake magana. Gaskiya maganar 'yan sanda ka san nan yanzu abun ya wuce inda ake tunani. Ba ma gwamnati kadai ba. Ai gaskiya inda ake amfani da 'yan sanda aka san nan a yanzu. Ke ma idan kana bin hanya kamar mu durobi abinda muke gani wallahi mai gida yafi abinda muke gani lokacin PDP a yanzu nan da nake ga mu akwai ƴan sandan da ake kiran SARS yanzu wannan SARS din indi aka bi hanyar daga abin nan daga Dino State daga can Makodi kenan zuwa Katsina Hala daga gansu gundu da su gansu mutane 10-20 a kan hanya
amma Malam Muhammad Bello ai ba a ce gwamnati ne suka sa su akan hanyoyin bai ko
ba gwamnati bane ai ina ga ma inda ake amfani da su ne yanzu kaga kamar maganar SARS a yanzu bai kamata a ce SARS zai fita kan hanya kamar inda aka san martaban sa da inda yake karewa wajen tare barayi da abin nan wai amma su suke fita kan hanya suke yin wasu abubuwa kamar yan fanshi alaji
to madalla mun gode Malam Muhammad Bello wato daga jihar Benue kamar mun samu wani kiran daga jihar Kaduna. To na kaman akwai dan tangada da wasu daga cikin layukan namu da fatan za a ci gaba da gwadawa. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Ga kira mun samu.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, daga ina ne?
Daga dan Kado karamar hukumar Gwarzo a nan jihar Kano. Sunana Magaji Zubair dan Kado.
To muna jin ka Malam Magaji.
To sai dai kuma ban san inda abin da ake tattauna.
To yau muna magana ne kan yadda ake zargin wasu gwamnati suna amfani da 'yan sanda wajen cimma wasu bukatun su. Menene ra'ayinka dangane da haka? Hello, kana jin mu? To shi ma ina kamar layin nashi ya katse, amma ga wani kira mun samu daga jihar Lagos. Wane ne akan layi?
Ibrahim Daneri, wanda yake zaune a Lagos.
To muna jin kamar Ibrahim.
Okay, anan ra'ayi na shine ina kira ga 'yan sandan Najeriya. Ba ma ko an su masu kuɗi ba, gwamnonin wannan da kansu idan suka neme su dan Allah dan Annabi su tsaya su yi aiki tsakanin su da Allah. Su nuna cewa su sun zo ne za su yi wa ƙasa aiki tsakanin su da Allah, wai ba wani mutum ne ba. Kuma wannan magana da aka faɗa haka ne. Gwamnoni suna amfani da mulkinsu, muna gani suna musgunawa wa'ansu mutane don kawai su suna kan wannan kujera. Ba kyau, ba daɗi.
Malam Ibrahim, wani lokaci idan za mu ba su 'yan sandan adalci, ba ka ganin suna tsinci kansa tsaka mai wuya ganin cewa gwamna ne ba su oda su yi wani abu, suka ƙi zai iya samun su?
To amma ina so fa a san cewa dan sanda kafin wa ne yake, ba wai cewa za a yi zai yi wa gwamna ko dan majalisa ko wani shugaba haka yake ba, a'a zai yi wa ƙasa aiki ne ko dan saboda haka kawai su tafi akan haka. Ni nake gani in suna haka mutuncin su zai fi dawowa da ake suna yi wa manyan mutane kawai abin da suke so dan saboda abin duniya. Kuma ni na yi imani abin duniya ba wata abu bace, abu ne mai karewa dan Allah. Yan uwan mu ne yan sanda, su yi mana aiki tsakanin mu da Allah, mu zauna da su lafiya. Mu ta lokacin nan idan suna yin haka, za mu nuna cewa 'yan sanda su ne suke rike da duk wani abu na Najeriya a yanzu.
To da wannan kira na Ibrahim daga jihar Lagos muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske, da fatan za ku kuma kira gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma bari mu je ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Dan wasan kwallon tebur na Najeriya Haruna Kadire da ya ba fata a gasar wasannin motsa jiki na Olympics a birnin Rio ta kasar Brazil ya sami shiga cikin jerin 'yan wasan na tebur guda 20 da za su fafata a gasar cin kofin duniya na wasar da za a gudanar a kasar Jamus a watan Oktoba mai zuwa. Wata sanarwa da hukumar kwallon tebur ta duniya ta fitar ta ce dukkan 'yan wasan 20 da aka gayyata sun buga wasa a gasar ta wasannin motsa jiki da aka kammala a birnin Rio. Kadire dai ya sami kaiwa a matakin kwata final na gasar ta Rio kafin Malong ya doke shi da turmi 4 a jere. Shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ya umarci kwamishinan 'yan sandan kasar Augustine Chihuri da ya kame tare da tsare dukkan 'yan wasan kasar da suka halarci gasar ta wasannin motsa jiki a birnin Rio ta kasar Brazil saboda rashin tabuka a biya a kai gida. Kasar ta Zimbabwe dai na cikin kasashen da suka dawo gida hannu rabbana ba tare da lashe kyauta ko ɗaya ba, duk da yake ta sami wakilcin 'yan wasa 31 da suka fafata a wasanni daban-daban. To amma shugaba Mugabe ya zarge su da rashin kishin ƙasa tare da ɓannata kuɗaɗen ƙasar a banza ba tare da kawo ko lambar sauho lama ba. Da yammacin yau dinnan ne aka gudanar da bikin tsara jadawalin fafatawa a matakin rukuni-rukuni na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin zakarun Turai wato Champions League. Rukunin farko na A yana da zakarun ƙasar Faransa wato PSG da Arsenal da kuma Razgrad. A rukunin B akwai Benfica da Napoli da Dinamo Kiev da kuma Besiktas. Sai rukunin C mai Barcelona da Manchester City da Gladbach da kuma Celtic. Rukunin D ya haɗa da Bayern Munich da Atletico Madrid da PSV da kuma FC Rostov. Sai rukuni na biyar na E wanda ya kunshi CSK Moscow da Liverpool sai da Tottenham da Monaco. A rukunin F kuma yana da zakarun gasar Real Madrid da Dortmund da Sporting da kuma Warsaw. Zakarun Premier ta Ingila Leicester sun fada ne a rukunin G tare da Porto da Club Brugge da kuma Copenhagen. sai rukunin ƙarshe wato na H wanda ya kunshi zakarun Italia Juventus da Sevilla da Lyon da kuma Dinamo Zagreb. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Ana neman Sirajuddin Haqqani a matsayin mai gujewa doka wanda yake da alaka da kai harin ta'addanci a hotel din Serena dake birnin Kabul a watan Janairu na shekara ta 2008 wanda ya sanadiyar mutane 6. Sirajuddin Haqqani dan kabilar Pashtun na kasar Afghanistan ne. Ana kyautata zaton yana boye ne a yankunan hukumomin kananan kabilan Afghanistan. Yana da shekaru 37, tsayinsa kuma kafa 5 ne da inci 7. Nauyinsa kuma zai kai kilogram 150. Yana da hasken fata da kuma bakin gashi. Sannan ana kiransa da wasu sunaye na daban-daban kamar Siraj Haqqani ko kuma Khalifa. Haqqani jagoran wata kungiyar hadaka ne ta 'yan ta'adda wadda mahaifinsa Jalaluddin Haqqani ya kafa. Sannan yana da alaka mai karfi da kungiyar Al-Qaida. Haqqani da kansa ya tabbatar da shirye kai hari a hotel din Serena dake birnin Kabul a ranar 14 ga Janairu shekara ta 2008 wanda ya sanadiyar mutane 6, ciki har da wani dan kasar Amurka mai suna Thor David Hesler. Haka kuma Ams ya amsa cewa shine wanda ya kitsa makircin kisan kai akan tsohon shugaban kasar Afghanistan Hamid Karzai tare da kuma kai wasu hare-hare akan sojojin Amurka da na abokanan gamayyarta dake Afghanistan. Shirin gwamnatin Amurka na bada tukuici ya tanaji dalar Amurka miliyan 5 ga duk wanda ya taimaka don bada bayani da zai iya sanadiyar kamo Haqqani ko kuma gurfanar da shi a gaban shari'a. Gwamnatin Amurka ta yi alkawarin bincika da kuma boye duk wasu bayanai da suka shafi wanda ya kawo rahoton, sannan a shirye take da ta kare iyalan duk wanda ya kawo rahoton ta hanyar canja musu wajen zama. Idan kana da wani bayani akan Haqqani, zaka iya tuntubar ofishin tsaro mafi kusa da kai dake ofishin jakadancin Amurka ko kuma ta shafin yanar gizo a www.rewardsforjustice.net ko email a rfj@state.gov. Sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ba da sanarwar cewa rundunonin sojan Rasha din za su soma wani gagarumin atisaye na kan ƙasa da kuma ta cikin ruwa a cikin manyan teku nan Bahar Azov da ko Caspian. Atisayen man da ya riga an fara shi tun daga ƙarfe 7 na safe yau a ramus agogon Moscow a sansana daban-daban da suka hada da kudanci da yammaci da kuma tsakiyar Rasha din, yadda rahotanni ke cewa an sa bataliyoyin sojoji cikin shirin halin kwata-kwana a cikin damarunsu na yaƙi. Sannan muka muku rahoton da ke cewa a daidai lokacin da ƙasar ta ke ƙoƙarin ta warware daga jikin da ta ji daga mummunan girgizan da ta auka mata a jiya, wata sabon girgizan ƙasa ta sake faruwa a ƙasar Italiya, wannan kana a wani gari da ake kira wato Amtris da ke can tsakiyar Italiya ɗin. A yanzu kuma hukumomi sun canja alƙaluman lissafa yawan mutanen da girgizan ƙasar ta jiya ta shafa, inda suke cewa mutum 214 ne suka mutu, wasu 184 suka ji rauni. A yau firaministan wannan ƙasa Matteo Renzi ya zagaye yankin da abin ya shafa ta jirgin sama, daga baya ya sauko ya gaisa da mutane ya jajanta wanda abin ya shafa. Akwai kuma yara da dama ƙanana da aka ce su ma abin ya shafe su.
Masu sauraro, duka abin da ya saba kenan a cikin shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da izinin Allah. Kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu taya mai sauraronmu Alhaji Muhammad Dan Jinjiri murnar auren ƴarsa Maryam Muhammad da angonta Abubakar Ibrahim baban Hajiya, wanda za a ɗaura ranar Lahadi nan mai zuwa a kofar gidan Alhaji Tanko mai rago a Agege, jihar Legas. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da ta gabatar da shirin da Julie Latest Gresham da ta haɗa shi wannan shirin, sai injiniyanmu Misa Adedire ta mana sautukan. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC. Assalamu alaikum.